الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا بكوي غواتن جماد الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو دايا دبي هدو دا أربعين دا هدو ودا تيدي دي دا تلاتين دا دايا غواتن شا بيو شكرا تدبو بيو دا عشرين دا بيو ميلادية كمالي عند مكسابة هدوا أولا مجلس يمي البركة نمس أبين عمير لكي تشكي وانا انقوا تهو ساوازورة تشكي مبرن كانو ومن تيغب دا كاراتو أجكل لتافن فتح رب البرية بأدلة العزية في فقه المالكية لتافي نينا ببما لممو فروفيسا محمد المنصور سقط حفظه الله تعالى واند شرهي نينا ببال لتافن ننا مقدمة العزية تا ببما لمي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى وانا كما شيني درسينا نريد قوم شابيار a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karkare tattaunawa game da mas'alar adalci tsakanin mata idan mutun ya aure ko yana auren fiye da mace daya mun ji kuma ya shari'ar musulunci take kallon wannan adalci kuma ya ta karkasa shi kuma sannan a ina ake yin adalci ina ne kuma in an samu ba a samu daidaito ba ba za a yi korafi da cewa an yi zalunci ko rashin adalci ba to duk mun tattauna akan haka sannan mun shiga mas'ala ta gaba shine mas'alar wato inda malam yace mutum ya zamto ya kusanci iyalinsa ko kuyangasa alhalin kuma a cikin ɗakin akwai wani mutum ko akwai wani karami ne ko babba a farke yake ko ido biyu to akan wannan mas'ala muka fara tattaunawa inda ainihin wato muka karanta ra'ayin jumhur inda suke cewa samuwar yaro ko da dan karami ne ko da bai kai shekarun tamyizi ba to kaman zai lalata da kuma gurbata abinda ake bukata na suturce kai lokacin da za a yi wannan mu'amala din sabida bin ra'ayin Abdullahi dan Umar wanda shi ya kasance an ce yana fitar da jariri da ke cikin tsumman haihuwa duk sa'an da yake bukatar ya kusanci iyalinsa a cikin jumhur din nan akwai wasu daga cikin malikiya sun tafi akan cewa samuwar wanda ba mumayyizi ba suna ganin babu komai in yaro ne dan jariri ko wanda ba shi da wayo da zai iya hankalta ko ya fahimci wani abu suna ganin babu komai domin aka ce sai an fitar har da irin waɗannan yaran suna ganin akwai takura da kuntata da matsi a cikin yin haka amma babban malami Ibn Uthaymeen yace zance sahihi game da wannan mas'ala haramun ne kusantar iyali a gaban idan wani Allahumma sai dai idan wani nan yaro ne karami wanda bai san me ake ba sannan kwakwalwarsa ba za ta iya suranto abin da ake yi din ba to wannan babu laifi idan aka yi ko da samuwar irin wannan yara amma idan ya zamto zai iya suranto abin da ake aikatawa to baya halatta
a samu kusantar iyali a gaban idan wannan koda yaro ne, domin wani lokaci yaro yakan iya bada labari game da abin da ya gani ba da niyya ba, bai ma san me yake bada labarin ba, amma tunda ya gani zai bada labari. To wannan mas'ala ta farko kenan. Mas'ala ta biyu da muka tattauna ko muka fara tattaunata shine inda Malam Abul Hasan Ash-Shadhili yake cewa an karhanta mudaja'a, ma'ana kwanciya da mace fiye da daya a shimfiɗa daya. Kada mutum ya ce ai gidansa ne, iyalinsa ne, ya kwanta da mace guda biyu akan shimfiɗa daya. Wannan wani kaulin sun ce haramun ne, amma sun yi sabani game da idan kuyangi ne, ma'ana bayi. Wasu suka ce zai iya halatta in bayi ne, wasu kuma suka ce baya halatta. Sai dai wasu kuma suka ce an karhanta hakan idan kwanciya ne, amma idan saduwa da ɗaya daga cikin su ne a gaban idan ɗaya, wannan baya halatta ittifaqan. Wannan yana daga cikin abinda muka fara tattaunawa a satin da ya gabata. Domin shari'ar musulunci tana kwadaitar da musulmi akan lazumtar kunya da kuma abin da ya shafi mutunci. Shi kuwa irin yin wannan mu'amala a irin wannan yanayi ba tare da an ɓoye ko an suturce ba, to kamar yana cin karo da kunya da mutunci da sauransu. Shi yasa Malam Hasanul Basri yace wato sahabbai sun kasance suna kyamatar alwajas, ma'ana a dinga saduwa da ɗaya daga cikin mata, ɗayar ma tana jiyo sauti, ba ma wai ai a gabanta ba ko tana gani, a'a ayi a gurin da ɗaya tana jiyo sauti da ainihin wato ƙara ko yanayin muryar wato kusanta a daidai wannan lokaci. Shi sa Ibn Qudama rahimahullah yace idan mata guda biyu suka yadda da zama a ɗaki guda ya halatta, domin haƙƙin su ne kuma sun ba da dama cewa a iya haɗa su. Sai dai hakan kuma yana iya halatta in sun yadda wato yin bacci a tsakiyar su a mayafi guda, ɗaya tana nan ɗaya tana nan, shi mijinsu yana tsakiya su lulluɓa su yi bacci a mayafi ɗaya. Amma ko da sun yadda, to shari'a bata yadda ba, ya zamto a ce yana saduwa da ɗaya kuma ɗayar tana gani, wannan bai halatta ba, domin a cikin hakan akwai kaskanci, akwai raunin tunani, akwai zubewar mutunci, wanda hakan baya halatta ko da sun yadda. Wannan shine inda gabar da muka tsaya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala ash-shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah inda sharhihi li qawli al-Hajawi fi Zad al-Mustaqna. Wato babban malami Sheikh Ibn Uthaymeen lokacin da yake sharhi a maganar babban malamin na al-Hajawi ko Hijawi a cikin Zad al-Mustaqna, inda shi malam a mezadul mustaqani yake cewa wa yukrahu alwada'u bi mar'a ahadin, wai makaruhi ne, ba haramun ba, makaruhi ne yin kusanta irin ta iyali a gaban wani yana gani. Shi mezadul mustaqani sai yace yin hakan makaruhi ne. Qala rahimahullah, to sai Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa inna hadha min aqrabi ma yakunu an yaqtasira fihi ala al-karaha. Inna hadha, wannan magana ta mai zadul mustaqani min agrabi ma yakunu, wannan yana daga cikin abu sabo ko baƙuwar baƙon abu. An yaqtasira a ce malam mawallafin littafin zadul mustaqani ya taƙaito ala al-karahati akan karhanci, ya ce wai kusantar iyali a gaban wani makaruhi. Sai shi ainihin wato Sheikh Uthaymeen da yake masa sharhi a wannan littafin sai yace wannan yana daga cikin abin mamaki, a ce wai malam al-Hajawi ya takaitu wajen hukunci na saduwa da iyali a gaban wani, ya takaitu akan iyakar hanci kawai. Wa hadha tahtahu amrani, sai Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ya ci gaba da bayani, yace domin wannan al'amura guda biyu ne a karkashin wannan matsala. Ahaduhuma, ɗaya daga ciki an ya kuna shine kusantar iyali ta kasance bi haythu tura auratahuma. An gane ko? Wato an yakuna ya kasance wato ahaduhuma ɗaya daga ciki yace an yakuna bi haythu tura auratahuma ta yanda ana ganin al'aurasu ma'ana shi wanda ake yi a gaban nasa yana kallo yana ma ganin su tsarara yana ganin al'aurasu kuma suna yin wannan fa hadha la shakka wannan ko shakka babu anna liqtisara alal karahati takaita hukunci akan karhanci kawai galadun gaskiya kuskure ne ma'ana takaita hukunci a ce irin wannan mu'amala a gaban wani kuma yana ganin tsiraicin su amma a ce wai duk da hakan karhanci ne makaruhi ne to wannan gaskiyar magana kuskure ne liwujubi satrul aura domin sitirce al'aura wajibi ne da haka shi malam mai zadul mustaqane da yake ganin makaruhi ne yin hakan to abin ya wuce makaruhi shi dai Allah ya gafarta masa da wannan hukuncin amma kuskure ya fada domin sitirce al'aura wajibi ne idan ku aka ce ga wasu suna mu'amala ta aure kuma har wani yana ganin tsiraicin su to ai ya ga abin da ya wajaba a sitirce dan haka wannan ganin haramun ne fa idza kana bi haythu yara auratahuma ahadun idan ya zamto wannan mu'amala suna yin ta ta inda wani yana ganin al'aurasu fa hadha la shakka annahu muharramun wannan koko kwanto babu haramun ne wa kalamul muallif maganar mawallafin littafin zadul mustaqane laysa bi sahihin ittifaqa ko itlaqa gaskiya maganar sa ba ingantacciyar magana bace itlaqan saki ba kaidi ina fata an gane kaman malam ibn uthaymeen lokacin da yazo yana yi wa shi littafin zadul mustaqane sharhi to da yazo daidai wannan gabar sai yaji abin da shi al-hajawi yake faɗa cewa babu laifi a ainihin wato mutun yana kusantar iyali kuma wani yana gani yake ganin hakan ba wai babu laifi ba makaruhi ne kai yace hakan makaruhi ne to shi kuma sai Sheikh Uthaymeen da yazo sharhi sai yake ganin wannan mas'ala ta wuce karhanci ta wuce a ce makaruhi sai dai haramci domin wannan abin da aka aikata haramun ne wasani sai al'amari na biyu wannan al'amari na farko kenan an yakuna bi haythu la tural aura ya kasance miji da mata suna wannan mu'amala ta rayuwar zamantakewa amma shi wanda yake ake ganin ya san me ake yi la tural auratu ba inda suke ba a ganin al'auransu misali kawai ya zamto ga su sun lulluba ba a ganin su amma a gaban wani suke yi fa inna liqtisara alal karahati aidan fihi nadarun to koda hakan ne a takaita hukuncin akan karhanci kawai gaskiya akwai abun nazari akwai abun duba anan an gane ko ya'ani masalan abinda malai yake nufi misali law kana multahifan ma'aha bilihafin inda a ce mutun zai lulluba da iyalinsa a mayafi babba wasara yujami'uha sai ya ci gaba da kusantarta fatural harakatu ta yanda ana ganin motsin su a cikin mayafin fa hadha fil haqiqati wannan a haqiqanin gaskiya la shakka annahu ila tahrimi aqrabu wannan gaskiyar magana shi ma yafi kusanci zuwa ga haramci ba karhanci ba li'annahu la yaliqu bil muslim domin abine da baya dacewa ga musulmi an yata danna ya wulakanta li hadhihi al-hal a irin wannan halin a ce mutun yayi lalace wanda zai iya irin wannan mu'amala a gaban wani malamai suna tattaunawa akan cewa koda yaro karami kaman in ka dauki wato ra'ayin Abdullahi dan Umar shi koda jariri ne ma wato sabuwar haihuwa yana ganin bai dace a gaban sa ba ballantana a ce ayi a gaban wani mahankalci ko wata babba mai hankali ko kun fahimci wannan maganar ka koma cikin Asharhul Mumti' shi Asharhul Mumti' shine sharhin wancan littafi na Zadul Mustaqane shi kuma wato al-Mumti' din shine sharhin da shi babban malami Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yayi wa amma al-ima amma game da bayi ba yaya ba fala yahtalifu hukmuhunna fi hadhihi al-mas'ala hukuncin su shi ma baya bambanta akan wannan mas'ala an hukumil hara'ir daga hukuncin yaya alama abtabihi mujtahidul asri bisa ga abinda mujtahidi na wannan zamani ya bada fatawa al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wato al-Sheikh Ibn Uthaymeen fi ma tamma naqaluhu fil mas'alati sabiqa kaman yanda maganar gaba ɗaya an ciro ta cikakkiya a mas'alar da ta gabata wa huwa qawluhu shine fadin sa as-sahihu fi hadhihi al-mas'alati zance ingantacce akan wannan mas'ala annahu yahrumul wad'u bi mar'a ahadin haramun ne saduwa da mace a gaban wani yana gani ina fata an gane to wannan shine kusan abinda malai yace karshen abinda yayi nufin tattarawa game da abinda ya shafi mas'alolin aure fa ila masailil talaq yanzu kuma sai yace masailun fi talaq sai kuma wasu daga cikin mas'alolin da suka shafi saki yanzu mun ji wasu daga cikin mas'alolin da suka shafi aure to ga kuma mas'aloli da suka shafi saki ta'arifuhu wa mashru'iyyatuhu ma'anar saki da kuma shar'anta saki me ake nufi da saki kuma ya shar'antuwarsa take shin shari'a ta shar'anta a iya yin saki ko kuma in an yi aure din rashin dadin sa duk matsalolin sa duk cutarwar da wani yake yi wa wani sai dai ai ta hakuri ai ta zama a haka to za mu ji tattaunawar insha Allah a karkashin wannan ainin gaba qala al-musannif wa amma at-talaqu amma game da at-talaqu ita kalmar at-talaqu fa huwa ma'khudhun kalma ce da aka dauko ta min qaulika daga fadinka at-talaqtun naqata fantalaqat idza arsaltaha min iqalin aw qaidin wato daga fadinka at-talaqtun naqata na saki taguwata fantalaqat sai ta tafi idza arsaltaha idan ka kwance ta min iqalin daga dabaibayi aw qaidin ko tarnaki idan kai wa dabbar ka tarnaki ko kai mata dabaibayi sai ka kwance ta daga wannan dabaibayin ko tarnakin ko ta lala sai ta tafiyarta to wannan kalmar ana iya amfani da kalmar talaq akanta ma'ana sai ka ce atlaqtu naqata fantalaqat na kwance taguwata daga dabaibayi ko tarnaki ko ta lala fantalaqat sai ta tafiyarta idza arsaltaha min iqalin ana fadin haka ne idan ka kwance ta min iqalin daga tarnaki aw qaidin ko da baibayi fa kullu zati zawji a karkashin wannan magana dukkan wadda take ma'abociyar miji din matar da take da aure tana da miji musaqatun inda zawjiha to an daure ta a wajen mijinta daurarriya ce a wajen mijinta kaman yanda ka ga mai dabba zai daure dabba sa ba inda zata to ita ma da an daura aurenta da wani to kamar wannan daurin ya daure ta tana ta tare da shi fa idza faraqaha shi yasa idan yana so ya rabu da ita atlaqaha sai ya kwance ta sai ya sake ta min withaqihi daga wannan kullin ko daurin nasa wa talaqu lughatan abinda dai ake nufi da kalmar at-talaqu lughatan a larabci al-inqita'u wadh-dhahab sinkewar abu da tafiyar sa wannan shi ake nufi da at-talaq da haka aka ce at-talaqu a larabci ana nufin al-inqita sinkewar abu katsewar sa datsewar sa wadh-dhahab da kuma tafiyar sa wasilahan amma a shari'a a musuluncin aka ce at-talaqu me ake nufi da at-talaq sai malai yace halul isma shine warware isma warware dauri ko kulli al-munaqidati wanda aka kulla bainal zawjaini tsakanin mata da miji wannan kullin da yasa ta zama matarsa ya zama mijinta to in ana so ai saki a rabu to wannan kullin da ya hada su shi za a warware in aka warware ya kama gabansa ta kama gabanta to wannan sai ake nufi shi ake nufi da at-talaq wa hadha amru to wannan saki din na a kwance kulli dake tsakaninta da shi to ba a hannunta Allah ya sanya wannan kullin baballanta na ta kwance shi sai Allah ya danka al'amarin kwance igiyar da ta kulla tsakanin mata da miji bi aidil azwaj a hannun mazaje duna zaujati ba a hannun mataye ba bisa ga abinda hikimar Allah ta hukunta na fata an gane to wannan shi ake nufi da ta'arif a ma'anar saki mallan dama yace zai fada mana ma'anar saki sai kuma gaba ta biyu yace mashru'iyyatuhu shine ma'ana shar'anta shi ainihin wato saki din mashru'iyyatu talaq ma'ana shar'anta ko shar'antuwar saki wa kaunuhu da kuma kasantuwar saki biyadin rajul a hannun namiji dunal mar'ati ba a hannun mace ba thabitatun bil kitab was sunnati wal ijma' wannan kasantuwar igiyar saki a hannun miji take ba a hannun mace ba sannan da nuna cewa sakin nan shari'a ta bada damar a yi shi in akwai bukatar yin sa, to wannan abu ne tabbatacce a Alkur'ani da Sunna wal ijma' da ijma'i wal ma'qul da kuma abin da hankali ke iya hankalta, ma'ana hankali lafiyayye ya yadda cewa saki da aka danka shi a hannun namiji ba a hannun mace ba ya dace. Sannan ba da dama da musulunci yayi na in an kai wata marhala ta rashin jin daɗi da daɗin mu'amalantar juna, to a iya rabuwa a saki, shi ya auri wata la'alla su dace, ita ta je ta sake wani auren la'alla ita ma ta dace a can, to wannan kuma ko kuma akalla shi ya koyi darasi daga sabon auren da yayi, ko ita kuma ta koyi darasi daga sabon mijin da za ta aura. فمن الكتاب فمن كتاب الله daga cikin littafin Allah qauluhu ta'ala akwai fadin Allah ta'ala ko qaulihi akwai fadin Allah la junaha alaikum Allah ta'ala ce babu wani laifi akan ku idza talaqatumun nisa in talaqatumun nisa la junaha alaikum in talaqatumun nisa babu laifi gare ku in talaqatumun nisa in kun saki mata malam ta masuhunna matikar ba ku sadi da su ba au tafridu lahunna farida ko ba ku farlanta musu sadaki sananne ba wa matti'uhunna to ku dan ba su wata kyauta ta kwantar da hankali ita ake kira mutu'atu talaq ku dan ba su wata kyauta ta kwantar da hankali ku ba su wata kyauta ta rarrashi ala al-musi'i qadaruhu me wadata ya bada wannan kyauta ta rarrashi ko lallashi gurgudan ikon sa ko gurgudan wadatar sa wa ala al-muqtiri wanda yake shi kuma matalauci qadaruhu shi ma ya bada gurgudan iya ikon sa mata'an wannan dan wani abu ne na jiyar da dadi bil ma'rufi da abin da yake ainihin wato sananne a shari'a haqqan ala al-muhsinin wannan haƙi ne ga masu kyautatawa wa in talaqtumuhunna Allah ta'ala yace idan kuma kuka saki matanku min qabla an tamassuhunna tun kafin su tare a gidanku ku sadi da su wa qad faradtum lahunna farida kuma gashi kun riga kun farlanta musu sadaki sananne fa nisfu ma faradtum to sai ku ba su rabin abinda kuka ambata za ku ba su na sadaki tunda yanzu gashi an yi aure kuma wani dalili yasa kafin ma ka sadu da ita kaga cewa zaman ba zai yi ba ka sake ta to yanzu anan sai ka bata rabin ainihin wato abinda ka farlanta mata na sadaki shine fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah sai dai in sun yi afwa ko kuma wanda wato uqdatun nikah take hannunsa yayi afwa Suratul Baqara aya ta 236 zuwa 237. Ku kaga wannan aya tana nuna halaccin yin shar'antuwar yin saki. Domin ga Allah ta'ala ce ba ku da wani laifi. Ba ku yi wani laifi ba in kun saki matanku ba laifi. Kenan idan mutum wani dalili ya sa an kasa samun muwafaqa da daidaito tsakaninsa da matarsa sai ya ga rabuwar ita tafi zaman alkhairi sai ya sake ta bai laifi ba. Sai dai sakin ne dai ba a son sai zamanto akan abin da bai ta kara kariya ba shi yasa aka dauki igiyar sakin aka bawa namiji domin shi yana da hangen nesa yana da nazari yana tattauna abubuwa yana kallon awaqibul umur wa qawluhu ta'ala ko wa qawlihi ta'ala da fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ka gaya wa jama'arka idza talaqatumun nisaa idan za ku saki mata fadalliquhunna kusake su liiddatihinna farkon iddasu yanda zasu fara idda lissafin iddasu tun daga farko ba rikicewa wa ahsul idda amma fa ku ci gaba da bibiya wajen kirga lissafin idda dan kar runto ko ainihin rikici ya shigo wattaqullaha rabbakum ku kiyaye dokokin Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga gidajensu ko dakunansu wala yakhrujuna Allah yace su ma kada su fita daga gidajensu ko dakunansu illa an yati ne bi fahishatin mubayyana sai fa in sun zo da alfasha bayyananniya alfasha bayyana ma'ana in mutun ya saki mace a gidansa za ta yi idda matukar sakin raji'i ne saki daya ne ko saki biyu to na farko ya ga ya sake ta to yanzu a gidansa Allah ta'ala yace kada ya mata korar kare ya bacci a gidanta gama idda ita ma kada ta yi fushi ko iyayenta su ce ba za ta zauna ba su kwashe kaya a tafi gida a Allah ta'ala ya ce kar ya fitar da ita kar ta fita inda kawai miji yake da izinin ya fitar da mace daga gidanta bayan ya sake ta ya ce ta tafi gidansu ta yi idda shine in ta zo da alfasha bayyananniya kamar yaya aka ce kamar tana masa rashin kunya kamar tana fita duk inda ta ga dama ba izinin sa duk inda ta ga dama za ta tafi kuma ba za ta dawo ba kuma bai yadda da wannan fitar ba da sauransu ko yaga tana huldo'i ta kulla alaƙoƙi da wasu mutane ko kuma misali tana masa habaici kullun ya shigo ana jefa min magana ko a sa waka ta habaici ana masa habaici da sauransu sai yaga yana cutuwa da zaman to wannan tazo da alfasha bayyananniya zai iya cewa ta tafi gida ta je ta gama iddata ta Allah ta'ala ya ce wa tilka hududullah wa'incan sune dokokin Allah iyakokin Allah wa man yata'adda hududallah duk wanda ya tsallake ya kuma ketare iyakokin Allah faqad zalama nafsuhu Allah ya ce hakika ya zalunci kansa la tadari baka sani ba kai miji la allallaha wataqila Allah yuhdithu ba'da zalika amra ya farar da wani sabon al'amari daga baya shi yasa aka ce kar ta tafi duk da cewa shedan yana zuga kowane bangare in an yi sakin kawai a ga cewa an fita amma Allah ta'ala ya ce zaman shi yafi domin Allah zai iya farar da wani al'amari daga baya la Allah a samu shiryawa a ci gaba da zaman ba tare da gari ko duniya ma ta sani ba suratul talaq aya ta 1 to kaga wannan ayar ita ma ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisa ka ga yawa jama'ar ka idan za ku saki mata kaga wannan ayar ita ma tana nuna shari'a ta bada haske ta bada dama ta bada kofa cewa in bukatar saki ta kama a iya yi wa qawlihi subhana wa idza tallaqatumun nisaa Allah ta'ala ya ce wa idza tallaqatumun nisaa idan kuka saki mata fa balagana ajalahunna wato lokacin gama iddar su ya kusa fa amsikuhunna bima'rufin in kuna son ci gaba da zama da su to ku rike su da abin ta hanyar da take wato sananniya a shari'a aw sarrihuhunna ko kuma ku kyale su bima'rufin ta hanyar da take sananniya a shari'a wala tumsikuhunna kar ku ci gaba da rike su diraran dan cucarwa li ta'tadu dan ku yi ta'addanci ku ketare iyaka in kana son ta ku kyautata zaman ta kewa ku zauna lafiya in baka son ta kar ka dawo da ita dan ka cutar da ita dan ka musguna mata dan ka kuntata mata wa man yaf'al dhalik Allah yace duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsa haqiqa ya zalunci kansa suratul baqara aya ta 231 wa ghairiha da wanin haka wanin wadannan ayoyi min al-ayatil qur'aniyya na ayoyin al-qur'ani duk suna nuna halaccin da kuma shar'antuwar yin saki in akwai bukatar sa wa min al-ahadith daga cikin hadisan da suke nuna halaccin yin saki ma rawahu abu daud akwai hadisin da imamu abu daud ya ruwaito wa ghairuhu da wanin sa an ibn umar daga abdullah dan umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam talaqa hafsata thumma raja'aha manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya saki hafsa sannan ya dawo da ita to kaga sakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa hafsa duk da cewa ya dawo da ita wannan yana nuna maka halaccin yin saki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya taba yin saki to kaga yin sakin da annabi yayi yana nuna maka halaccin yin saki in akwai bukatar sa kawai dai irin wanda yanzu ake fama da shi ne za ka ga ba irin sa bane irin sakin da Allah madaukakin sarki ya bada izini ayi ba kuma irin sakin sa bane a mafi yawan lokuta irin wanda aka ce annabi yayi ko kuma ainihin wasu daga cikin sahabbansa suka yi da haka wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadithi na 2283 Imam An-Nasa'i a mujalladin sa na 3 shafi na 213 ya rawaito wannan hadisi haka Ibn Majah hadithi na 2016 kaga wannan yana nuna maka cewa saki abu ne wanda yake shari'a ta bada dama wa anhu radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yace kanat tahtim ra'atun yace ya kasance ina auren wata mace da take karkashi na ma'ana ina da wata mace da na aura wa kuntu uhibbuha abdullahi dan umar yace Allah ya sani ina santa wa kana umar yakrahuha amma kuma mahaifinsa sayyidina umar baya santa abdullahi dan umar yana da wata cikin matansa yana kaunata amma kuma mahaifinsa sayyidina umar shi kuma baya kaunata baya santa faƙala li sai mahaifina ya ce da ni dallikha ka saki wannan matar ma'ana sayyidina umar ya gaya wa ɗansa abdullahi ya ce ka saki wannan matar fa abaitu abdullahi dan umar ya ce sai naki in sake ta fa ata umarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar sai ya tafi wajen annabi ya kai ni ƙara fa zakara zalika lahu sai ya gaya masa cewa wannan mata da abdullahi yake tare da ita ba na son zaman su ya gaya annabi gashi amma na ce ya sake ta ya ki sakinta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam dallikha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abdullahi dan umar ka saki wannan matar to wannan malamai sun yi maganganu da yawa cewa idan kai yanzu ba kaman abdullahi ba kaman sayyidina umar kake ba saboda haka ba za ka dauki karan tsana ka dora wa matar danka kace sai ya sake ta ba ko kuma ke uwar miji kice lalle sai wato danki sai ya saki mata in an yi magana a ce sayyidina umar shi ma ya taba sa abdullahi ya saki matarsa lalle mu mun san cewa sayyidina umar haka kawai ba zai kyamaci wannan mata har ya sa abdullahi dan umar sai ya sake ta ba to saboda haka in ba wata maslaha da kuma wata mafsada gamsashiya a shari'a mutun ya gani wanda zai yi irin wannan umarnin to a yanzu gaskiyar magana dan kawai wasu wani dan sabani ko wani rashin jituwa ko wasu dalilai kawai mutun ya ce lalle sai dan sa ya saki matarsa ko kuma uwa ta ce lalle sai dan ta ya saki mace to gaskiyar magana malamai sun ce wannan mas'ala ce wanda ta shafi sayyidina Umar ba lalle bane wani a yau yayi irin wannan kuma a goya masa baya ya danganta da irin dalilai da kuma abubuwan da aka gansu na zahiri na hujjoji na dalilin umarnin ai saki din Allah ta'ala alam wannan hadithin shi ma Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithi na 5138 Imam Tirmidhi hadithi na 1189 Ibn Majah hadithi na 2088 wa Al-Qayt ibn Sabra kaga shi ma wannan gashi annabi ne da kansa yayi umarci Abdullahi dan Umar ya saki matar to kaga shi yasa suka ce wancan hadithin da ake faɗa hadisi ne wanda bai inganta ba cewa abghadul halal ila Allah talaq wai halal din da Allah ya fi fushi ya fi ki shine saki wannan hadisin bai inganta ba bal ma wasu suna ganin hadisin ƙarya ne domin ga ayoyi ga hadisai duk sun tabbatar da ana yin saki annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki Hafsa duk da cewa ya dawo da ita Abdullahi dan Umar shi ma ya saki wata matarsa kamar yadda zamu karanta sannan kuma ga wata matar ma da mahaifinsa ne yace baya son zaman su tare ya sake ta kuma ya dan ja kuma daga ƙarshe annabi ya umarci shi cewa ya sake ta to ga kuma wani hadisin wa Al-Qayt ibn Sabra an karbo daga Al-Qayt ibn Sabra radiyallahu anhu kale yace ya rasulullah Al-Qayt ibn Sabra yace ya ma'aikin Allah inna limra'atan yace ina da wata mace ina da wata mata fa zakara min duli lisaniha sai ya gaya wa manzon Allah irin rashin kunyata mace ce marar kunya shine duli lisaniha tana yi masa rashin kunya da fitsara wa idha'iha tana cutar da shi over sai kawo ta ƙara wajen manzon Allah yace ya aure wata mace amma ta zama masa jangongoma ta hana shi sakat tana cutar da shi da harshenta fa qala annabi yace dallika sake ta ashe kaga idan mutum ya zamto ya shiga cikin irin wannan yanayi babu laifi ya saki matar maslaha ce wani lokaci in ya sake ta ma la'alla sakin ya zama wani abubuwan sun gyaru kila ta zauna a gida ko ta je ta yi wani auren ta ji dai ashe shi dan shi a cikin ma mazaje shi ashe dan aljanna aljanna ne ma yana da nagarta a hakan kawai ta dawo sai ga in ta dawo kila ta gyara wasu halaye ko kuma wani ma bai aure ta ba ta je ta dan zauna a gidan dai ta ga al'amura sun dagule mata sabulu sai ta yi yan murya abinci shi ma ba lalle ta koshi ba kuma ba irin wanda take so ba kuma dai ga matsaloli nan suna ta kunno kai ta kowace kwana kannanta suna ta mata rashin kunya da sauransu to kila sai ta gane ashe Allah ya mata babban ni'ima da ya rufa mata asiri yasa ta yi aure wannan wani lokaci yakan sa mutum ya zama darasi wani lokaci kuma takan iya zuwa hannun wani taje ita kuma can ta gwada in cutar da ita ake kila a can Allah ta'ala ya bata mafita in kuma ita take cutarwa la Allah ta samu wanda shi kuma ya samu wanda Allah ta'ala zai saka masa ta can bangaren da sauransu duk ana samun irin wannan ko da haka kenan ba zai yiwu ba a ce zama ba dadi ba dadadawa ba farin ciki ba fahimtar juna ba kaza ba kaza ba kaza kuma a ce lalle ai ta zama a haka lalle aure in ka kalli tushen sa tun daga farko magana ce ta kauna magana ce ta tausayin juna magana ce ta fahimtar juna magana ce ta ka samu nutsuwa ita ta samu nutsuwa to kai ba nutsuwa ita ba nutsuwa ko kuma kai ta ba ka da nutsuwa ko ita ba ta da nutsuwa to wannan wace irin rayuwar aure ce a irin wannan yanayi kaga ba ne fi dan an rabu din saboda wannan shi yafi zama maslaha dan ba a cewa kai a zauna ai ta hakuri ana ta cutar da juna har ma sai wani ya shiga wani mawuyacin hali ko ya kamu da wata larura da sauransu wannan kaga duk ba shi bane hikimar shari'ar musulunci ba zai yi ba mace ta zauna har sai ta sa ma hypertransformer ba wai hypertension ba an gane ko kuma kai ai ta cutar da ita ai ta zalintar ta in ta zo gida a ce ki yi hakuri ai ta cutar da ita har sai ta kamu da wata cuta ko ta kamu da cutar depression wanda su ma da yawa yanzu mata suna nan suna ta fama da wannan matsalolin gida an ki goyen bayan su an yi magana a ce yara a ce mata kaza a ce kaza ta kamu da cutar depression shi kuma yayi amfani da wannan damar ta an ki goyen bayan ta a gida yana ta gallaza mata yana ta azabtar da ita yana ta cutar da ita ba farin ciki ba walwala ba sakewa ba nutsuwa kuma a ce sai an ci gaba da rayuwar aure a shari'ar musulunci ba haka ta tsara rayuwar aure ana yin hakuri da juna amma ba hakuri wanda yake kaiwa ga matakin cutarwa ba lalle zamantakewa ta aure sai an yi hakuri sai an bata maka kamar yanda kai ma kana batawa wannan kuma wani abu ne wanda ba shi yafi yawa ba amma a ce rayuwar kashi 70 cikin 100 ba dadi ko 80 cikin 100 matsaloli ne kuma ai ta zama a haka a ina ma dai a ce 20 cikin 100 sune matsalolin to a tunda an samu 80 70 a wannan ai ba laifi sai a ci gaba da tafiya ina fata an gane kaga Laqith ibn Sabura kaje abin da ya ga annabi yace ya maikin Allah ina da wata mata fa zakara min duli lisani a cikin laifuffukan ko cikin illolin ta sai yake ga annabi yace ya fadi irin dogon harshen ta ma'ana tana da magana tana gaggaya masa bukaken maganganu tana ci masa zarafi tana ci man mutunci tana masa rashin kunya wa idha iha ya fadi wasu nau'o'in cutarwa da take masa yana gama ba annabi bayani fa qala sai annabi yace dalliqha sake ta qala to Laqith ibn Sabira yana san matarsa sai ce ya rasulullah ya maikin Allah inna hadhatu suhuba tana muna da kaman dangi ne muna da yan uwantaka da ita wa waladin sannan ta haifa mun yaya muna da yaya ta ne qala sai annabi yace da shi fa amsikha to ka rike ta wa amurha ka ci gaba da yi mata nasiha da wa'azi da abubuwan didda ainihin ya kamata na nusantarwa da ainihin wato shawara da sauransu ka ci gaba da umarta ta fa in yako fiha khairun in dai akwai alheri tare da ita fa sataf'alu to abinda kake umarta ta na daidai na alheri za ta dinga aikatawa to kaga in babu alheri kuma kaga za ka yi kaga babu canji to kaga dai abinda dai ba a so din dai kilan mutun yana son zaman lafiya sai an aikata shi wala tadrib za'inatak yace amma kaka kuskura ka dinga dukan matarka karka daki matarka darbaka amatak irin dukan da kake wa baiwarka dan ba baiwa bace ita wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 4 shafi na 33 Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 142 to kaga duk waɗannan hadisan suna nuna maka halaccin yin saki in akwai bukata wa ammal ijma' wal ma'qul amma game da ijma'in malamai wal ma'qul da abinda kuma hankali lafiyayye ya yadda da shi fa qala ibn qudama ابن قدامة المقدسي رحمه الله يكيتا واجمع الناس ما لم يسن حد على جواز الطلاق akan halaccin yin saki wal ibratu dalatun ala jawazihi kuma abin lura in aka lura da yanayin zamantakewa tsakanin ma'aurata wannan lura da akai kawai wannan ma gudan dalili ne dake nuni ala jawazi akan halaccin saki in ka shiga wani gidan ka ji matsalolin kaga yanda ake rayuwar to wannan ma ibra abin izina da lura kadai yana ya isa ya zama hujja wajen halatta saki fa innahu domin yanda al'amarin yake rubbama fasadatil halu duk sa'an da hali ya lalace ya gurbata bainan zaujaini tsakanin ma'aurata aka kasa jituwa aka kasa fahimtar juna fayasiru baqa'un nikahu mafsadatan mahada sai ya zamto ci gaba da wanzuwar auren barna ce zalla shine ma'ana mafsadatan mahada in ka kalli zamantakewar tasu barna ce zalla wa dararan mujarradan da kuma cutarwa tsagwaro in ka kalli zaman za ka cutarwa ne a cikin zaman tsagwaransa fa innahu ربما ايكي تشوا ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسده محضه wa dararan mujarrada bi ilzami zawjin nafqa, cutarwa ce tsagwaro. An gane ko? A cigaba da tirsasawa miji annafaka ce, cigaba da ci da wannan mata da suke irin wannan zama dai, wasukuna da cigaba da bata matsuguni, wa habsil mar'ati da cigaba da rike matar ma su'il ishra, tare da munin mu'amalar da take yi tsakanin su da mijin, wal khusumati da'ima, tare da kuma cewa akwai husuma da rigingimu waɗanda suke madawwama ko da yaushe, min gairi fa'idatin, ba tare da wata fa'ida da ake samu ba a rayuwar, faqat dhalika shar'a ma yuzilu nikaha, to wannan kadai ya hukunta a shar'anta abinda zai kawar da wannan auren, litazula almafsadatu alhasilatu minhu, dan a gusar da wannan barnar da cutarwar da take a tattare da wannan auren. Kaga wannan hankali lafiyayye ma ya yarda shi ga dalilin da yasa shari'a ta ce ayi aure. Sai kuma haka ga wani zama kwata-kwata babu wannan maslahar, babu wannan fa'idar. To kaga irin wannan yanayi babu laifi a nema musu mafita, la'alla ita ta samu wani wanda zai wafaka mata ya daidai da ita, la'alla shi ma ya samu wanda za ta zama daidai da shi. A koma cikin Al-Muguni mujalladi na 7 shafi na 96. وجعل الله تعالى الطلاق بيد الرجل, sannan sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya sanya sakin a hannun miji, dunal mar'ati ba a hannun mace ba. Allah madaukakin sarki ya sanya saki biyadin rajul a hannun namiji, dunal mar'ati ba a hannun mace ba, ma a kauni ha sharikatihi, tare da cewa ita matar abokiyar tarayyarsa ce, fil aqdi, a wajen daurin auren, hifazan ala zawaj, abin da yasa aka danka saki a hannun miji saboda kiyaye shi auren, fa innar rajula, domin namiji aktsaru taqdiran li awaqibil umur, a mafi yawan lokuta miji shi yafi auna ƙarshen al'amura, ba duk mace bace take auna ƙarshen al'amari, ba duk mace bace in ta nemi ta fita daga gida ko take so a sake ta, ba duk mace bace take zama ta dogon nazari ta kalli menene ƙaƙibar rabuwar nan. To shi kuma namiji wani lokaci an bashi ne saboda yana da zurfan tunani, yana kallon me zai je ya dawo da kuma menene akibar al'amarin. Wa abadu an daishi adatan, kuma an lura cewa namiji shi yafi nesantar kuskure a al'adance, a al'adance kan yayi tafka-tafka ko yayi wani kuskuren ita tayi game da matsalar sakin shi kansa. To in aka ce a hannunta saki yake, ai ina ganin da yanzu auren da yake zaune, to kila ba zai fi, ba za ka iya, ba za kila bai fuka kirga shi ba, madan komai ba, saboda ita kawai da hankalinta ya tashi, da tunaninta ya bata, da ta fahimci abu yanda ta fahimce shi, kawai za ta gina hukunci akai kuma za ta dauki mataki ne. Wa ammal mar'a, amma ita mace, fa hiya ashaddu ta'assuran bil aatifa, an fahimci ita mace a dabi'ata tana tsananin tasirantuwa da emotion dinta, aatifa dinta, wuyarta kawai da emotion dinta ta ya motsa mata cewa kaza, to kawai za ta dauki mataki ne. Farubbama auqa'athu, kuma an lura cewa sau da yawa za ta iya afkar da sakin nan, iza malakathu, idan ita ta mallaki igiyar sakin a hannunta, li atfahil asbab, wato sabubba da kuma dalilan da ba su taka kara suka karya ba, abubuwan da kai yanzu an yi dubun su kai hakuri ka shanye, to ita kila za a iya yin ɗaya ko biyu ɗan abubuwa ne da ba su taka kara suka karya ba, kawai ta saki bindiga na ba ta gane. Alfiqhul Islami, ka koma cikin Alfiqhul Islami wa adillatuhu mujalladi na 7 shafi na 360, bi tasarrufin, duk da cewa akwai ƴan canje-canje, ba duka nassin wancan littafin mallam ya dauko shi duka, ya dan yi wasu ƴan canje-canje a ciki. Aqsamut talaq, to wannan kamar shin fada ce mallam yayi game da saki, to sai ya ce sai kuma rabaraban saki ko kashe-kashen saki. Qala al-musannif, wa huwa ala qismayn, shi saki ya kasu kashi biyu mubahun akwai saki na halal wa huwa talaqus sunnah shine saki irin na sunna wa mahdhurun akwai kuma saki na haram wa huwa talaqul bid'ati shine saki na bid'a wa huwa talaqu in baka san menene saki na bid'a ba shine saki thalasan saki uku fi kalimatun wahida a kalma daya a zama guda a lafazi daya mutun ya saki kalmomi kalmar saki uku gaba daya zama daya to wannan saki ne na bid'a a qasamut talaq rabaraban saki min haythu hukumihi ash-shar'i ta abin da ya shafi hukuncin sa na shari'a hiya ma zakarahu al-musannif shine abinda mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadhili ya ambata fadalaku sunna saki irin na sunna huwa alladhi wafaqa sunnata shine sakin da ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi kayfiyati iqa'ihi a yanayin yanda aka yi sakin da ka kalli yanda aka hanyoyin da aka biyo wajen sakin to sun yi daidai da irin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a game da mas'alar saki wa dalaqul bid'ati sai kuma saki na bid'a shi kuma saki na bid'a huwa ma khalafa sunnata fi zalika shine sakin da ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yin sa shurudu talaqis sunnah ko shurudu talaqus sunnati sharadan saki irin na sunna in mutun yanayi ya bayo zuwa ga rabu da matarsa ya sake ta to ashe a matsayin sa na mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam to hatta a mas'alar saki bai kamata ya saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama san zuciya ba sai kuma ya fahimci ya sake dawowa ya bi tafarkin annabi wajen sakin matarsa to ya sakin sunna yake sai malai ya ce akwai sharuɗa da ake bukata in mutun zai saki matarsa saki na sunna wal talaqis sunnati shurudun malai ya ce saki na sunna yana da sharuɗa an takuna al mutallaqatu ita wadda za a saki din ta kasance mimman tahidu daga cikin matan da suna yin haila ma'ana ya zamto mace ce mai yin jinin haila ka koma can kasa malai ya dan yi tsokaci a lamba ta biyu qala al musannif rahimahullah Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah yace an takuna al-mutallaqatu mimman tahidu wai ita wadda za a saki din ta kasance daga cikin matan da suke haila yuhi wannan magana ta Abul Hasan Ash-Shadhili inji professor yake cewa wannan magana ta sa yuhi tana nuni bi anna ghayraha cewa watanta la yajuzu talaqaha baya halatta a sake ta kenan kaga abinda Abul Hasan Ash-Shadhili yace daga cikin sharadin wadda za a saki ta zama tana haila to kenan wadda ba ta yin haila ita baya halatta a sake ta kenan walaysa kadhalika ba haka yake nufi ba ko kuma al'amarin ba haka yake ba bal hiya allati yushtaratu fiha ash-shartani at-taliyani ita wadda za a sake ta ita ce wadda ta cika sharuɗa guda biyu ga sunan masu zuwa wahu ma su ne an takuna haidan alla takuna haidan wala nufasa abinda ake so lokacin da mutum zai saki matarsa kan ta zamto a lokacin da zai saki ta tana jinin haila ko kuma tana jinin biki wa an takuna fi tuhurin kuma ta zamto tana cikin tsarki lam yamassaha fihi da bai sadu da ita ba a wannan tsarkin wa yajuzu talaqus sagir a karkashin wannan sharuɗan guda biyu ya halatta sakin karamar yarinya allati lam tablug wadda ba ta balaga ba wal kabira a karkashin wannan mas'ala ya halatta sakin dattijuwa ko tsohuwa jazar sunna al-mahid wadda ma ta wuce shekarun jinin haila fi ayyi waqtin kana a duk lokacin da sakin ya kama wa hadha mawdi'u ittifaq wannan kuma guri ne da malamai sun ittifaki akan haka qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce wallahi ya isna min al-mahid matan da suka yanke kauna daga jinin al'ada min nisa'ikum daga matanku inir tabtum in kuna kokwanto fa iddatuhunna to iddatsu thalathata ashhurin wata uku mace an sake ta kuma ta kai shekarun da ta daina jinin haila kuma sannan gashi an sake ta to yanzu da me za ta yi idda sai Allah ya ce za ta yi idda ne da watanni sai ce wata uku wallahi lam yahidna da kuma waɗanda ba sa jinin haila ba su balaga ba saboda an yi musu aure da wuri da aka ba su kai su fara jinin haila ba aka aurar da su kuma gashi mijinsu ya sake su to su matan da ba sa jinin haila to su ma za su wata uku shine iddarsu nako to wannan shine kamar dan tsokaci da shi abul malam yayi wa abul hasan ash-shadili a karkashin wannan gaba wa alla takuna haidan wala nufasa katta zamto tana jinin haila ko tana jinin bigi lokacin da miji zai sake ta wa an takuna fi tsohurin ta zamto kuma tana cikin tsarki lam yamassa fi da mijinta bai kusance ta ba a cikin sa sannan na uku wa an yudallika fihi wahida sannan miji zai mata saki daya ne a irin wannan yanayi an gane ko
lokaci ya cika
to sai mu tashi yushtar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika